Foi tão bem, né?
Foi tão bom.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الخير وقائد الخير والرسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a majalisi na 14 cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke yi 14 nace majalisi na 14 cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya karama wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 14 ga watan ramadan hijira ta 1447 wanda sai daidai da 3 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 36 wanada wa qala fir'aun ya haman amma ga tambayoyi da ƴan uwa suka turo wannan ya addu'a yace Allah ya ƙara maka lafiya da imani tare da jikiri mai albarka amin yace tabbaya ta ita ce yaya hukuncin sallah akan wanda ya shiga ko dementia ya kasance ko alwala baya iya yi independently idan aka kyale shi kuma sai yayi minti 30 ko ma 40 yana zubar da ruwa kuma sallar ma baya iya yin ta daidai shi kadai eh wanda ya shiga cikin irin wannan hukuncinsa hukuncin wanda aka dauke masa taklifi an dauke masa nauyin yin ibada nauyin bin Allah a cikin riwayar hadisin Sayyidina Ali radiyallahu anhu na rufi alqalamu an salasa daga ci anil ma'tuh hatta yafiq hatta yafiq daga wato al-mahfuz wanda yake wato hankalinsa ya jirkita to wanda yake cikin irin wannan dementia din yayi istilafi ya riga ya rikice to wannan taklifi an dauke masa domin mana abinda ake rataye taklifi da shi shine hankali to wannan ku babu hankali tare da shi babu hankali bai san abinda yake yi ba dan haka sallah ta fada akan sa a tsarki ma ya fada akan sa sai dai in kawai ya matsa cewa a kyale shi ya sallah to sai a kyale shi inda yake ba zai cutu ba amma kamar yanda yake in aka ce yana alwala sai wajen minti 30 yana zubar da ruwa a ga ai zai cutu kansa sai a san yadda za a yi da dabara a hana shi tare haka babban abin da ya wajaba ai shine a tsare lafiyar sa kada ya cutu kansa amma abin da yake na tsakaninsa da taklifin da Allah ya dora masa na bin Allah da ayyukan ibada wannan duk ya fada a kansa kamar yadda yake faduwa a kan yaro yayin da bai balaga ba dan karami ko kuma wanda yake bacci kamar yadda aka wato dauke masa nauyi na taklifi shi ma wannan haka hukuncinsa yake kamar kuma hukuncin wanda yake hankalinsa ya gushe gabaki ɗaya ya zamanto ba shi da hankali duk wannan hukuncinsa ɗaya ne wallahi ta'ala a'ala to sannan wannan yace assalamu alaikum mallan yin saura wata biyu lokacin fitar da zakata yayi to zan iya fitar da wani bangare na bayar a cikin watan nan na Ramadan idan wata biyun nan muna raye sai na yi lissafi na fitar da ragowar ko kuwa tunda naji an ce mutum zai iya fitar da zakka kafin lokacin ta yayi eh zaka iya fitarwa zaka iya fitar da ma duk zakkar amma idan lokacin in wata biyun yayi abin da ya karu na dukiyarka wanda ya kamata a ce shi ma ya shiga cikin zakka wanda yake yanzu bai yi ba wanda yake baka fitar masa yanzu ba to sai ka fitar da sauran in wata biyun ya cika in kuma kamar yadda ya zo a tambayar ne bangare ne mutum zai fitar saboda ya samu alkhairin da ke cikin wato ayyuka yin aiki a cikin watan Ramadan wannan babu laifi ya halatta kuma haka din ne kamar yadda ya ce ya halatta a gabatar da fitar da zakka tun kafin lokacinta kamar yadda ya zo a hadisin fitar da hadisin Abu Huraira ko hadisin Abi Huraira na da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakar Abbas ibn Abdul Muttalib ta shekara biyu ta shekarar da ake ciki da kuma wanda za ta zo nan gaba to wanda ya nuna wannan asali ne a duk da yake sabanin matabar Imam Malik amma sauran mazahib musamman al-Shafi'iyya da al-Hanabila sun yi riko da wannan hadisi da ya zo a cikin Sahih Muslim na gabatar da zakar Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi tun kafin lokacin ta ya halatta ai haka sannan kuma wannan yace akwai wani kaso da shari'a ta ware wa alqalai ko malamai idan sun yi rabon gado a babu wani rabo wanda shari'a ta ware musu bal ada tarihin musulunci ma daga cikin baitul mali ake ba su wato alqassam wanda yake rabo na gado wanda yake raba ko gado ko rabon kyauta ko rabon wakafi ko makamancin wannan wato aiki ne wanda za ake da shi a kotunan musulunci wanda ake sa su su gwanaye ne sun iya rabo to ana ba su kuɗi daga baitul mal idan aka ba su kuɗi daga baitul mal wannan ya wadatar da su to yayin da ya zamanto ana ba su kuɗi daga baitul mal to an yi nassi akan cewar wato makruhi ne gare su su karbi wani abu daga wajen waɗanda suka yi marabon su ba su wani abu su karba tunda an ba su daga baitul mal sai ya zamanto sun nuna wadata sai su wadata da wannan abita su karba daga wajen su waɗanda suke rabon domin karɓar su daga wajen waɗanda suke rabon wani lokaci shine yakan sanya su masu dukiya saboda sun san za su ba ma mai kaso mai rabawa za su ba shi wani abu sai ga suna gudun su kira shi zo ya raba musu sai a zauna a yi ta rigima ko kuma su ce za su raba da kansu rabon da kansu wanda yake zai sa ba za a warware rigima ba to saboda gudun haka ne aka karhanta kan cewar mutum ya karba daga wajen su idan ana ba shi daga baitul mal amma idan ba a ba shi daga baitul mal to babu laifi ya karba daga wajen su ba tare da wani cewa lalle ga kaso wanda yake zai bayar ba amma tunda aiki ne yake yi kuma ujura ce babu laifi kafin ya kaso ya ce ga abin da za a ba shi ya bayyana ya ce ga abin da za a ba shi tunda jinga ce ita kuma sharadin jinga ya zamanto abin da za a biya ka akan aikin da kai sananne ne to in babu laifi a yi shi haka da yankewa akan cewar ga abin da za a ba shi ko ya zamanto mablag maqto a yanke ko kuma ya zamanto percentage din ma a ce to kaso kaza na abin da zan raba ga abin da za a ba ni dan wanda zai raba dukiya mai yawa ba kuma wanda zai raba dukiya kaɗan ba saboda haka a rataya ta da yawan dukiyar shine a bada wani kaso a ciki shine kamar nisba babu laifi ko kuma ya zamanto bil muraba a yi shi da muraba wato da yarjeji da amincewa cewa in yayi rabon ya ce to ga abin da za a baka abin da duk aka ba shi ya yarda da shi ya amince shi kenan in an ba shi ya ga bai yi ba ya ce a dai ƙara dubawa to wannan zai zama ta fuskan al-muraba ne babu laifi duk ai haka wallahu ta'ala a'lam sannan na'am alƙalai da suke to ai su abin da suke bayarwa na kason ya zama statutory tabbatacce ne kamar an san shi da doka an sanya shi ba abu ne wanda suke ta bayan fage ba idan sun riga sun sanya wannan kan cewa haka ake yi to wannan babu laifi tunda ai kuɗin da ake ba su na alƙalanci ba na rabo ba ne na hukunci ne shi kuma rabo wani ƙari ne akan hukunci saboda haka idan sun yi idan sun karɓi kuɗi akan wannan ba zai zamanto kan cewar ya faɗa a cikin abin da aka karhanta cewa idan ana biyan mai rabo daga baitul mal to kada ya karba daga wajen waɗanda yake raba musu yake daga kuɗin gadon da yake rabawa ba shi wannan daban ne to wannan yace tambaya ta ita ce menene hukuncin sayan offer ta aiki a federal government Allah ya saka da alkai wannan mun sha amsa wannan tambayar dan cewa wannan duk hanyoyi ne waɗanda suke na cuta domin da kuma cin dukiya ba da haƙƙi ba tunda wannan offer din ba kudi ne yake sayanta ba bal cancanta ce kuma yayin da aka mayar da ita kan cewa ana sayar da ita sai ya zamanto wanda bai cancance ta ba ya zamanto an bashi ko kuma zai iya zamantowa ta babin ci da ceto al-aklu bishafa'a dan la'alla ofa din an ba ma wanne ofa din saboda ya nemi alfarma aka bashi alfarma idan ya zo ya sayar da wannan to ya ci yayi aklu bishafa'a yayi ci dukiya a maimakon alfarma da aka yi masa ko mun yi bayani a cikin tafsirin wannan shekara akan hukuncin wannan da nuna da bayyana haramcinsa har muka ambaci abinda ke cikin littafin muktasar din al-Imam Abdurrahman al-Akhbari na daga cikin abinda Allah ya haramta wanda ya wajaba mukallafi ya sani wato shine haramcin al-aslu bid-din da kuma al-aslu bish-shafa'a ci da addini da ci da ceto na'am bismillah ar-rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
نعم الله جل وعلا يتي وقال فرعون يا هامان فرعون يتي يا هامان يا كي هامان ابن لي صرحا كجنا من جني ميثو بيني ميثو لعلي أبلغ الأسباب دومن نكي يدوى جهنيوي نكي يدوى جسببي أسباب السماوات هنيوي زوا جسمي فأطلع إلى إله موسى فين الزنكايو دومن الزنكايو أبنجج موسى وإني لأظنه كاذبا كما ني حقيقة ناتبتر تشيواشي مكر يتيني وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكمرهكا إرن ونن يد فرعون يي aka zayyana masa irin wannan abin da yake yi yana yi yana tunkaho to zuyina li fir'auna su'u amalihi aka kawata ma fir'auna mummunan aikin sa wa sudda an sabil aka hana shi aka kawar da shi daga hanya ta alheri daga hanyar shari'a daga hanyar Allah wama kaydu fir'auna illa fi sabab kaydin fir'auna bai kasance ba face a cikin tabewa wato yayin da Fir'aun ya ji wa'azin wannan bawan Allah ya nemi wannan bawa mumini yana yin wa'azi da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa wato kamar yanda zukatansu suka kekashe akan fahimta akan kin fahimtar gaskiya da kin bin gaskiya cewa haka Allah yake yimke zuciyar dukkan mai girman kai jabbiri wanda yake wannan sifa ce ta Fir'auna to sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ga irin dabbirancin da Fir'aun ya fuskanci wa'azi da aka yi masa sai yace ya kai Haman wannan kiran da Fir'aun yayi a majalisa ne tunda kamar yanda Allah ya ambata a cikin suratul qasas wanada Fir'aun fi qaumihi wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وتسي يكرا جماعة من يمتان يا أيها الملأ يا كو جماعة يا كو من استوشي من يمن ينقري بنسنشي واكنا دون أبو مبوتا بانيبا فده وانا كرا دين ينونا موسى حتى سيتي تو هامان je ka kasa wato ai mun dogon gini a can suratul qasas fa auqid li ya hamanu ala tin wato ka kona wato ka kona yumbu domin yayi karfi domin ai gini na dogon bene dogon benen da idan ya hau zai kai ya zuwa ga wato ya hango ubangijin annabi Musa tunda annabi Musa bai su sun san iyayen giji da ake bauta ma ai gumaka ne a cikin ƙasa to shi ko annabi Musa ba shi da wani ilahi a cikin ƙasa saboda haka ilahin sa a sama yake to bari ya hau sama sai ya je ya gano wai shin wane ne wannan ilahin na Musa wane haka yayi yace la'alli ablughul asbab domin na kai ya zuwa ga hanyoyi masu kaiwa ya zuwa ga sama wato in aka yi ginin zai hau can sama sai ya kai ya zuwa ga hanyoyin da za su kai shi zuwa ga sama don ya ga ilahin Musa nan yace kuma ni azzallu da yace wa inni la azunnuhu kadhiba ni ina tabbacin cewa makaryaci ne domin ba wai ina zaton cewa makaryaci yake nufi ba azzannu anan da ma'anar yaqini ce wato so yake ya tabbatar ya zo da labari ce to gashi ma abinda nake gaya muku gashi ma na je ma sama na gano babu shi ƙarya kawai yake ba shi da wani ubangiji saboda haka sai ya tabbatar musu da ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani ubangiji ba bani ba to Allah ta'ala yace haka aka zayyana ma Fir'aun mummunan aikin sa kamar haka yanda yake wannan jiji da kai yana ganin mulkin sa ya tabbata har za a iya masa har zai kira yayi umarni kunga wannan ya nuna ƙarfin mulkin Fir'auna sai dai ya bada umarni ga prime minister prime minister shine wanda yake karkashin sa ma'aikata suke shine zai ce azartar da umarnin sarki to aka yi ya bada wannan order to malaman tafsiri sun yi sabani shin an yi wannan ginin ko ba ai ba waɗansu malaman tafsiri suka ce ai ba ma ai ba waɗansu kuma suka ce an yi kuma Fir'auna ya hau da ya hau sai abin nan sai ginin na'am yace Fir'auna ya hau kuma ya ci gaba da rudan mutanansa waɗansu kuma suka ce ana cikin ginin ya rushe ya halakar da maginan to alqur'ani bai gaya mana wannan ba domin maqsudi ba shine a tabbatar da wannan ba tunda alqur'ani ya tabbatar da kan cewar ai ba inda za ka kai ya zuwa ga Allah saboda izzarsa ba wani mataki da za ka taka ka kai ya zuwa ga Allah ballantana ga kafiri kamar Fir'auna saboda haka babu buƙatar ma a faɗa kan cewa ya yi ko bai yi ba illa iyata wato a bayyana irin girman kan Fir'auna da jabberancinsa da ƙeƙashewar zuciyarsa da tsananin ɓarnarsa da wato jur'arsa ƙarfin ransa a kan yi ma Allah tawaye to shi yasa sai Allah ya faɗi abinda ne natijar wannan maganar ya ce haka nan aka zayyana ma Fir'auna mummunan aikinsa aka hana shi aka kange shi daga hanya ta alheri domin wannan ruɗin na girman kai da yake yi shine ya hana shi ya bi hanya ta alkhairi wannan ita ce a ƙira'ar mutanen kufa hamza da kisa'i da kuma asu wa sudda anis sabil sauran jumhurin qurra'a kuwa wasadda anis sabil haka suka karanta ta wasadda anis sabil wakadhalika dujina li fir'auna su'u amalihi wasadda anis sabil kamar haka aka kawata mai fir'auna mummunan aikin sa kuma ya kange mutane daga hanyar alkhair wato haka ya rudar da su ya hana su gane gaskiya tare da cewar sun kusa su gane ta bayan ayoyin annabi Musa da suka samu ga kuma wa'azi na wannan mutum mumini wanda ya musu wanda ya taba zuciyar su amma fir'auna saboda jabbirancin su sai ya yi hani ga barin abu hanyar Allah to Allah madaukakin sarki ya ce amma kaidin fir'auna bai kase ba bai kasance ba face cikin tabewa domin abin da yayi niyyar wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna aslan ma wannan ginin ma ba a yi shi ba domin wannan yana daga cikin kaidinsa kuma me yasa fir'auna yayi wannan yayi ne a matsayin cewar abinda zai zo ya nuna ma mutane kan cewa ba ga abinda nake gaya muku ba kan cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba to wannan kaidin da yayi shirin yi ta hanyar ginin da zai yi shine Allah ya bata shi yace wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna bai kasance ba face cikin halaka tabewa daga tabba kamar yadda Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab hannuwan abu lahab sun tabe wato ya halaka hannuwansa sun tabe shi ma kuma ya halaka to kaidin fir'auna haka ya halaka ya tabe ma'ana bai cimma manufarsa ba to da haka abin da ya so yayi bai cimma sa ba dan haka masu malaman tafsiri da suka ce ai aslan bai ma yi wannan wato bai ma yi wannan ginin ba ko kuma yayi kafin ya cimma inda yake so ya cimma ginin ya rushe ya halakar da waɗanda suke ginawa wannan ma'ana zamu iya istintajinta daga fadin zamu iya fitar da wannan ma'ana daga fadin Allah cewa kaidin fir'auna bai kasance ba face lalatacce to wannan wata fuska da Ibn Ashur ya faɗa shine wato shi a fahimtar sa abinda fir'auna yake nufi yana ganin cewar idan yayi aka yi masa gini ya hau can sama ya kasance shi kadai baya haduwa da mutane kamar yanda ake yin hasumaya na masu bauta na addinan da suke yi kamar yanda kuma addinin Kirista suka ci gadon sa suke yi ai dogon gini mutum ya zauna a can wai yana ta yin bauta almanarat manaratul ruhban manaratul mumsa rahibin yatahannasu ko injina biya hasumaya ni ba hasumaya ne ce ba ita ce ai hasumaya dogon gini to shi Ibn Ashur a tafsirin sa yace abinda ake nufi wannan ginin da fir'auna ya so yayi hasumaya yake nufin ayi wato cewa idan ya hau hasumaya ya kebance wato shi ma zai sami ilhama irin abinda ya zo ma annabi Musa yana ganin wani gane-gane ne ko kuma wani ilimi wanda ya samu daga gaibu to shi ma idan ya je zai samu wannan ilimin wanda zai yi amfani da shi ya ƙaryata na annabi Musa to ala ayi halin wannan tadabburi ne tunani ne a cikin ma'anar aya wanda tunda Allah ya ce mana ni tunani wannan zai iya ɗauka tunda a lokacin nan a cikin tarihi ana ganin wanda ya keɓance da bauta yana bauta waɗansu abubuwa na ilhamat za su zo mata musamman in ya zamanto ga rashin cin abinci ga rashin sha'awa ga keɓancewa ga rashin bacci to sai ya ta gane ba komai zai gani ba kuwa illa wahayin shaidan kawai zai samu to sannan Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi amana sai wannan wanda ya yi imani ya ce ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rashad ya ku mutane na ku bi ni zan shiryar da ku tafarkin shiriya to wannan yana yi musu jirwaye da kamar wanka akan cewa abin da suke akan sa ba tafarkin shiriya bane kamar yanda Fir'auna yace wa ma ahdikum illa sabilar rashad bana shiryar da ku ba illa ta farkin shiriya to bai a lokacin bai yi raddi ba sai ya tukuna daga baya yazo bayan kuma kaga biyar da wannan magana bayan Allah ya lalata kaidin Fir'auna yace wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabab kaidin Fir'auna a cikin lalacewa ne ya nuna cewa Fir'auna bai cimma burinsa ba na abin da yake so ya nuna musu saboda haka kaidin sa ya lalace shirin da yayi bai tabbata ba to sai ya amfani da wannan dama mumini sai ya amfani da wannan dama sai ce to ya ku mutane na ku bi ni zan shiryar da ku ta farkin shiriya saboda haka kun ga ya bayyana cewa Fir'auna da yake cewa ma ahdi wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba akan ta farkin shiriya yake ba ni ku bi ni zan shiryar da ku ta farkin shiriya ya kauli ya sake cewa ya ku mutane na tunda makamin makami ne na kuma ya janyo hankalin su sai mulakafa shi sai ya sake maimaitawa yace ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' ita fa wannan rayuwar duniya ba komai bace sai dan jin dadi dan kankani dan jin dadi ne dan kankani mai saurin gushewa yayin da duk ka same shi kana cikin jin dadin kana cikin morewar dan da nan zai gushe dukkan jin dadi haka in bai gushe da ajali ba zai gushe da shekaru ka tara duk abin duniyar shekara za ta zo duk abin da ake da shi duniyar baka jin dadin abin da duk da kowa na duniyar yake jin dadi sai baka jin dadi ko she ina ga muku labarin wannan babban mai kudin a kasar Saudiya wanda zai tara mutane da jinsin abinci iri-iri naman raƙumi naman shanu naman naman raguna naman awaki naman jimina dukkan nau'in nama da nau'in abinci ga baki daya mutane suna ci shi ko ba zai iya ci ba sai busasshen gurasa abinda zai iya ci kenan kawai a rayuwarsa yana ganin mutane suna ci yana ba su sha'awa amma shi sai dai ya gutsuri wannan busasshen gurasa ya ci to ka gani inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' ita wannan rayuwar duniya jin dadi ne dan kankani wa inna daral akhirata hiya darul qarar kuma gidan lahira shine gidan tabbata gidan wanda yake na karshe al-akhira wato wanda take za ta zo daga karshe daga baya dayar ita ce lahira kenan bayan wannan gidan bayan mutuwa hiya darul qarar ita ce gidan dawama saboda dawama ita ce gidan tabbata saboda dawamar ta ba ta yankewa man ya ci gaba da yin wa'azi a yayin da aka ce lahira ita ce gidan tabbata to ya ake samun lahira lahira ana samun ta ne daga guje mu miyagun aiki da yin kyawawan ayyuka to sai wa'azi akan cewa man amila sayyi'atan wanda fa duk ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha to ba za a yi masa sakamako ba sai da kutankucin wannan mummunan aiki wato idan ba a shafe an yafe masa ba wa man amila saliha wanda kuma ya aikata kyakkyawa min zakarin aw unsa ko mace ko namiji wa huwa mu'min alhali kuma shi mu'mini ne fa ulaika yadkhuluna aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab da ake da za a azurta su da ake azurta su a cikin ta ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga ba wato a wanda duk ya aikata mummuna yayi musu ya ba su tsoro da hisabi wato akwai hisabi kuma hisabin nan akan ayyuka ne hisabin nan akan ayyuka ne saboda ka ayyuka sune abin dubawa ba wai abin da kawai kake da shi a cikin zuciyarka ba nan cikin masu tafsiri akwai wanda yayi ishara da cewa yana daga cikin akidojin kibtsawa mutanen Misra su suna ganin hisabi da abin da ke cikin zuci kawai za a yi saboda haka sai a cikin zanensu cikin fassarar da ake na zane-zanen da aka samu na kibtsawa wai ana nuna zanen yin hisabi a zanen yin hisabin sai a ɗauko zuciya a auna ta wato kenan ka ga zuciya ake aunawa abin da ke cikin zuciya shine abin dubawa kamar za ka ga wannan kuma yana daga cikin abin da ya sulalo ya shigo cikin waɗansu waɗanda yake suna sun dage a cikin saƙo ba saƙo ba da idan aka yi musu suna miyagun ayyuka akai musu nasiha sai ce a ai Allah du'a ai addini a zuciyarki imani a zuciyarki imani a zuciyarki amma kuma aiki ne yake gaskata shi amma su saboda aikin nasu ba ne imani bane sai su nuna wato kar a damu da aiki zuciya za a duba to shi yasa sai anan Allah madaukakin sarki da yake kaito abinda shi wannan mai wa'azi wannan mumini ya gaya muku sai gina wa'azinsa akan ma akan ruguza wannan a tunani nasu cewa hisabi ba akan zuciya za a yi shi ba hisabi akan aiki ne insha ya fara da ambaton aiki wanda duk ya aikata mummuna to ba za a yi masa sakamako ba sai da kwatankwacin sa wato ba za a zalunce shi ba wanda kuma ya aikata kyakkyawa amma sai ya ce alhali yana mumini kenan aiki idan mutum ba shi da imani ba zai amfane shi ba kamar yanda imani idan mutum ya imani bai yi aiki ba to wannan ba zai kare shi ba daga ya zamanto zai iya bijirar da kansa zuwa ga azaba duk da yake in dai yana da asalin imani ba zai dawwama a cikin azaba ba to nan kuma sai ya ce musu min zakarin aw unsa dan ya nuna cewar ita wato hanyar Allah babu bambanci tsakanin mace da namiji da mace da namiji duk da yake wajen hisabi yanda za a yi ma namiji hisabi haka za a yi ma mace hisabi to sannan ya tabbatar musu da kyakkyawan aqibar kyakkyawan aiki shine shiga aljanna fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab wannan haka yake a cikin qira'at jumhur a qira'ar Abu Amr da Ibn Kathir suka karanta fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan za a shigar da su aljanna domin a nuna cewar wato aljannar da wato kamar za a karrama su kenan za a darasta su za a girmama su a ma'anar wannan kira'ar yudkhaluna aljanna waɗannan za a shigar da su aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab da za a azurta su a cikin ta ba tare da gurgudo ba wato ba tare da daidaita abinda suka yi da sakamakon da za a ba su tunda ai ayyukan nasu ninkawa za a ninka ne ninkin ba ninkin na abinda suka yi ba wai daidai abinda suka yi haka za a ba su ba kamar yanda ake ma wanda ya sabo shi wanda ya aiki na kyakkyawa sai an ninninka masa sakamakon da za a ba shi nan haka muka karanta a suratul zumar na kan cewa Allah madaukakin sarki yace wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira Allahu anhum aswa'a ma aswa'a alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malu biahsani alladhi kanu ya'malu da mafi kyawun zai musu sakamako da mafi kyawun abinda suka aikata za a ga mafi kyawun bayan an ninninka shi kuma sai a sanya shi ne keli shi ne giredin dukkan ayyukan da za a bayar to sannan Allah ta'ala ya ce
wa ya qaumi ma li ad'ukum ila aljann wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar فدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
الله يتي ويا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة. الله يتي شيوانا باوا شيوانا متم مؤمني يتي يا قوم تانينا مالي أدعوكم إلى النجاة يا إنا كرام في زوا جسيرة وتدعونني إلى النار كوكما كرامنا يزوا جوتا تدعونني لأكفر بالله كنا كرانا دومنا كنا كرانا يزوا جنا كافر شيء مع الله وأشرك به ما ليس لي به علم كما نيتاريا دشيدة أبن دبان دإلمي كنسا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار نيكوا إنا كرام في زوا جا مبواي وبنجي وندي كبواي Ubangiji Al-Ghaffar ni yawan gafara wato wannan shi gaba ne da wa'azinsa yayin da ya zamanto ya gaya musu wannan amma suka dage akan ba za su bi shi ba sai ma shi suke nema su dawo da shi ya zuwa ga hanyar addinin shi to sai ya kai lokacin da za a yi mufasala babu zancen kuma an kai lokacin da sai dai a raba gari gaba yace to ya amma kafin nan ya sake kiran su yace ya ina kiran ku zuwa ga tsira ku ko kuna kira na ya zuwa ga wuta ai kuna kira na ya zuwa ga ina kiran ku zuwa ga hanyoyin tsira ku ko kira na ya zuwa ga hanyoyin da za su kai ni zuwa ga wuta waɗannan hanyoyi da za su kai ya zuwa ga wuta shine wato kiran da suke ya zuwa ga shirka da kafirce ma Allah da yin shirka da shi da abin da babu wani ilimi da ya tabbatar da ilahiyancin sa domin Allah madaukakin sarki bai saukar da wata hujja akan cewar akwai wani mahalicci ba shi ba duk babu wata hujja da Allah ya saukar na ilimi ko wani abu wanda waɗansu annabawa suka faɗa ko wani littafi ko wani dalili na hankali da yake nuna isar wani da Allah ballantana a ce abin ne ya rikice kamar yadda Allah ta'ala yake cewa am ja'alu lillahi shurakaa khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi ko ka sun sanya ma Allah ababan tarayya da suke halitta kamar halittar Allah har ya zamanto halittun sun rikita gare su to Allah bai yi wannan ba ya sanya halitta fasace shi kadai duk wani wata shubha wanda yake wani yake kamanta wani Allah tare da Allah to babu ita sai dai son zuciya amma babu wani ilimi da ya tabbatar da allantar wani ba Allah ba shi yasa yace wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ay ma la ilma bihi babu ilimi da wannan babu ilimi akan cewar akwai wani abokin tarayya ga Allah ba wai ilimin a wajensa bane a yayi nafayin ilimin a wajensa ne amma maqsudin sa babu ma ilimin gabaki daya akan cewa akwai wani shariki ga Allah saboda haka kuwa lalle abinda suke kira ya zuwa gare shi laysa lahu da'wa shi yasa yace la jarama ay tabbas babu shakka jarama wannan usubi ne na larabci da nufin ay la shakka babu shakka wato tabbas abinda kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'wa babu wani kira ya zuwa gare shi ay bi ma'ana babu kira ya zuwa ga cewa ya kirawo a bauta masa domin babu wani wanda ake bauta ma ba Allah ba da ya kira ga bauta masa domin waɗanda suke kira sai za a yi kira ma kan a bauta masa wanda ba zai iya wato kore kashin tsuntsu daga kansa ba domin ka duba yanda gumaka suke tsuntsaye su zo su hau kansu su yi kashi kullum sai ana samun masu hidima suna zuwa suna wankewa in ko ba a kula da shi ba haka zai zauna da kashin nan nasa to wanda yake ba zai iya kira kan a zo a kawar masa da dauda daga gare shi ba sai a za a yi kira kan a zo a yi masa sujada saboda haka ba shi da wani kira kuma ma idan ma a ce ma yayi kiran ai laysa lahu istijabatu da'awa ba shi da ikon amsa kira fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kirawo su su amsa muku in ku masu gaskiya ne ba za su iya cewa komai ba za su iya amsa kira ba saboda haka laysa lahu da'awa ya dauki dukkan wannan ya dauki wannan ma'anar ai babu kira a gare shi da ya kira kan abauta masa ko kuma babu kira babu amsawa kira daga wajensa akan kiran da ake masa to sai yace ni ko alhali ina kiran ku ila al-azizil gabbar ina kiran ku ya zuwa ga wato ubangiji wanda ya sifanta shi da waɗannan sifofi guda biyu sifar izza kan cewa buwayeye ne buwayeye ne wanda ba isa akai ya zuwa gare shi ballantana fir'aun da yake cewa a gina masa tsari a gina masa bene ya je ya tsinkayo shi shi azizu ne wanda yake ba akai ba isa akai ya zuwa gare shi ba ko me rinjaye akan al'amarin sa babu wanda yake sai ya fito na fito da shi amma tare da haka me kuma yawan gafara ne cewar duk wanda ya koma ya zuwa gare shi yana yafe masa zunubansa to sannan sai yace la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah abinda kuke kira mai zuwa gare shi ba shi da da'awa a duniya wala a lahira wa annama raddana ila Allah kuma daga cikin abinda nake kiran ku ya zuwa gare shi shine makomar su makomar mu gabaki daya ila Allah ya zuwa ga Allah ce da mutuwa ko wannan mu ya san cewa zai mutu kuma aka mutu ga Allah ake komawa wa annal musrifina kuma masu barna da shirka da sabo da azabtar da bayin Allah da jabbiranci hum ashabun nar lalle sune waɗanda suke ɗan wuta ishara akan cewar fir'auna mabarnaci ne fir'auna mabarnaci ne tunda yana daga cikin barnarsa da yayi tahdidin annabi Musa yace daruni aqtul Musa wani ya daga cikin israfinsa saboda haka sakamakon mabarnata shine cewa su ɗan wuta ne sannan yayi musu wa'azi yayin da ya tabbatar kan cewa ya gaya musu wannan sai yace fa tatakuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tuna abin da nake gaya muku wato nan ba da dadewa ba za ku tuna abin da nake gaya muku wannan yaqini ne akan cewa Allah madaukakin sarki zai danke su azabar Allah za ta sauka a gare su to lokacin da azabar Allah ta sauka a gare su za su tuna abin da yake gaya mu fa tatakuruna ma aqulu lakum to wannan shine manhajin annabawa suna kan ilimi da idan suka fada in suka yi nasiha suka yi kira ba a amsa ba to ba za su tilasta kan cewa dole sai ka bi ba sai dai suna da yaqini kan cewa abin da suke da shi na gaskiya ne kuma ranar nadama za ta ranar da na sani za ta zo fa satadkuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tuna abin da nake gaya muku shi yasa fir'auna ranar da halaka ta zo masa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin yayin da nitsewa ta riske shi sai yace yanzu nayi imani cewa babu abun bauta da gaskiya sai wato ubangijin banu isra'il kuma ina cikin musulmi mala'ika Allah yace al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin to haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafiran quraish musamman al-mustahzi'in da Allah yace masa inna kafaynaka al-mustahzi'in min isar maka masu isgili ya kira su duk an jefa su a cikin rijiyar badr yace ya uqbata bin abi mu'ayth ya amr ibn al-hakam ya utbata ibn rabi'a bi ya ambace su su bakwai din nan duk an jefa su a cikin nan qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ni na samu abinda ubangiji na yi min alƙawari da shi gaskiya yace sai huzamul jam'u wa yawluna dubur da shi ayi ko kun samu abinda ubangijin ku ya muku alƙawari gaskiya sayyidina umar yace ya rasulullah kane musu magana matattu yace ba ku fi su jin abinda nake gaya musu saboda haka duk wanda aka yi masa wa'azi bai ji ba rana tana zuwa randa zai tuna abinda ake gaya masa fa tatakuruna ma aqulu lakum Allah kar ka samu ni na dama amin wa ufawwidu amri ila Allah bayan yayi musu wannan gargadi sai yace to na mayar da al'amari na zuwa ga Allah domin ya wato ya kare ni daga dukkan mummuna wato ya ji akan cewa ba za su kyale shi ba suna shirya masa kaidi yace to na mayar da al'amari na zuwa ga Allah inna Allaha basirun bil ibad Allah mai gani ne ga bayi wato yana ganin bayi saboda haka zai tsare bayin sa kamar yanda Allah madaukakin sarki yace innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani kamar yanda yace ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai hakuri da hukuncin ubangijinka kana kan idanuwan ji Allah kana kan idanuwan saboda haka Allah yana gani ba zai kyale a wato ba zai kyale mumuna ya samu bawan sa ba inna Allah basirun bil ibad na'am
بَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فرعون أشد العذاب
الله يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا الله سيطير دشي دقا مياغون أبوبوان دسكي مسا شري نما كرتي وحاق بآل فرعون سوء العذاب ممونا عذابا تسوكا أكم متانا فرعون وانا ممونا عذابا الله يقول إتتي النار وتا يعرضون عليها da ake bijirar da su a kanta da ake bijirar da su gare ta guduwan wa'ashiya da safiya da yammaci wa yawma taqumu sa'a ranar da tashin alqiyama da sa'ar alqiyama kuma za ta tsaya za a ce adsilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba wato yayin da Allah ta'ala nan ya bayyana cewa hakika sun yi maka makirci tunda Allah yake fawqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsirar da shi daga miyagun makircin da suka yi masa wato shin shirya masa makirci kuma makircin yana da fuskoki na wato munanan fuskoki da yawa yasa ya zo da jan'i sayyi'ati miyagun abubuwan shiri da suka yi masa na makirci Allah ya tsirar da shi Allah bai faɗi ya tsirar da shi ba me suka shirya masa me kuma Allah yayi wajen tsirar da shi malaman tafsiri sun yi hikayoyi wanda yake cikin daga cikin Isra'iliyat wanda babu laifin an yi izini kan ayi alabarta da su an ce guduwa ne da ya gudu kuma ya tsira da ya gudu sai Fir'auna ya sa a bishi da suka bishi sai suka same shi yana sallah namun daji sun kewaye shi sai mutanen Fir'auna suka ji tsoro sai suka koma suka ba ma Fir'auna labari shi kuma Fir'auna sai ya karkashe su dan me basu zartar da umarnin sarki ba sai kuma waɗansu kuma suka ce wato ya gudu sai namun daji wato ya gudu ya samu mutanen Fir'auna suka bi shi sai waɗansu daga cikinsu damun daji suka cinye su waɗansu kuma suka gudu suka koma wajen Fir'auna sai Fir'auna ya tsire su ya kashe su ya tsire su shi kuma muminin bawan Allah mumini ya shiga cikin jama'ar annabi Musa ya gudu tare da su Allah ya tsirar da su a cikin teku ya zamanto daga cikin shine daga cikin kibtsawa da ya kasance tare da bani Isra'il shi ba bani Isra'il bane amma ya kasance tare da su da imanin da yayi da annabi Musa ala ayi halin ko da menene kissar ta faru Allah dai bai gaya mana ba amma yaqinumu shine yayin da yace wa ufawwidu amri ila Allah na mayar da al'amari na zuwa ga Allah sai Allah ya tsare shi dan haka idan mutum ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah Allah zai tsare shi shine Allah ya ce mana mu a cikin namu addinin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah to Allah shine maishinsa kuma bayan Allah ya tsirar da shi sai kuma mummunan azaba ta samu mutanen Fir'auna wannan mummunan azaba a nan duniya shine Allah ya nitsar da su a cikin wato ruwan bahar maliya baharul qulzum shine wannan tekun da ya raba tsakanin daular tsakanin Asia da Afrika. To kuma ya fassara wannan su'ul azab din ta lahira ita ce annar wutar jahannama da ake bidirar da su wato a gare ta ma'ana ana kona su daga wutar jahannama yayin da suke cikin rayuwar barzakhu kafin tashin alkiyama tunda wannan Allah ya ce za a yi musu ne sannan kuma yawma taqumu sa'atu a ran da ta alkiyama za ta tashi wannan kafin sa'ar alkiyama ta tashi bayan halakar da su da aka yi ana bijirar da su ga wutar jahannama safa da yamma wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman sunna suka kafa hujja da shi na cewar azabar kabari gaskiya ce kamar yanda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na neman tsari daga azabar kabari gashi alqur'ani ya tabbatar da ita ga mutanen fir'auna cewa za a rinka azabtar ana azabtar da su safa da yamma da wutar daga da bijirar da su wato bijirar da su ma'ana ruhin su ana bijirar da su kuma da yake azaba a cikin kabari da ruhi da jiki in aka azabtar da ruhin azabar tana tafiya har ya zuwa ga jikin ko a ina jikin yake ko an rarraba shi ya zamanto gunduwa ko ya riga ya kone ya zamanto toka Allah zai jiyar da shi wannan azaba domin shi Allah da ya halice shi ya san kowane cell ya san inda yake kuma kowane cell Allah zai sa masa ihsasi zai sa masa feeling zai sa masa ji na azaba dan haka abinda duk Allah ya ce zai yi Allah mai iko ne a sanyinsa Allah ka kiyaye mu daga azabar sa to wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun a ranar da tashin alkiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da ala fir'aun ashadd al'azab mafi tsananin azaba a qira'ar abu amr da ibn kathir wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'aun a ranar da sa'ar alkiyama za a tashi za a ce ku shiga ya ku mutanen fir'auna zuwa ga mafi tsananin azaba wa idha tahajjuna
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
نعم الحمد لله da lokacin da ya tsari a lokacin da ya tsari da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka ka karɓi wannan ibada ta mu. Allah ka sanya wannan majalisi namu ya zama to majalisin da kake ambatansa a wajenka. Allah abubuwan da muke roƙonka Allah ka amsa mana. Allah muna neman ka gafarta mana zunubanmu, ka gafarta mu magabatan mu. Allah ka karɓi wannan ibada ta mu ta azumi. Allah ka karɓi sallar tarawih mu. Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a wannan wata. Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su daga wuta a wannan wata. Allah ƴan uwanmu da suka nemi mu yi musu addu'a, Allah ka biya musu buƙatunsu. Akwai ɗan uwanmu Sadiq Dauda Zage wanda mahaifinsa ya rasu, Allah muna roƙonka ka gafarta masa. Allah ka sa aljanna makomarsa. Akwai waɗanda muke ma addu'a akan marasa lafiyarsu, muna roƙonka Allah ka ba su lafiya. Akwai wanda mahaifiyarta ba ta da lafiya, muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya. Akwai waɗanda za su yi aure, muna roƙonka Allah ka yassare musu. Allah ka haɗa su da mutanen kirki. Allah kuma ka sanya musu albarka a cikin aurensu. ƴan uwanmu waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a akan neman kariya da kuma neman biyan bukata, muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu. Allah ka ba su kariya da kariyarka. Akwai mahaifiyar Alhaji Mustafa da take fama da rashin lafiya, muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya. Akwai wani wanda yake da bukata akan sha'anin harkar kasuwancin sa, muna roƙonka Allah ka biya masa bukata. Allah ka ba da aminci da tsari ga ƴan uwanmu musulmi a wannan ƙasa tamu. Ƴan uwanmu hatta a jihar Borno su ma suna fuskantar wannan tashin hankali na ƴan ta'adda, muna roƙonka Allah ka tsare su. Allah ka yaye wannan masifa daga ƙasar mu. Allah ka ba mu kwanciyar hankali. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah abinda kuma ya dumfaro a ƙasashen musulmi na wannan yaƙi, muna roƙonka Allah ka amintar da ƙasashen musulmi. Allah ka amintar da musulmi daga sharrin ƙasashen kafirai. Allah ka ba mu aminci da kariya. Allah ka taimaki addininka. Allah ka tsare wannan al'umma ta manzanka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yaye mata halin da take ciki. Allah ka gusar da fitintunu daga wannan al'umma. Allah ka jikan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka jikan mu gabaki daya. Allah muna roƙonka ka karɓi addu'o'in mu a wannan wata mai albarka. Allah ka sanya mu cikin karɓaɓɓun bayi. Allah ka sanya mu cikin masu kyakkyawan rabo. Allah ka sanya mu cikin masu rabo babban rabo ya rabbal alamin. Ka buɗe mana ƙofofin rahamarka da falalarka da alkhairanka. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa nas'aluka ad-darajatil 'ula min al-jannah. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa min darakil shaqa wa min su'il qada wa min shamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina, اللهم عافنا في أبداننا. لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.